ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjid ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala majalisi da muke karatu daga littafin Umdatul Ahkam min kalam Khairul Anam wallafar al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi Allah masa rahama wannan majalisi shine majalisi na 113 ko haka ne da sha biyu ne ba da sha uku ba da sha ɗaya ko majalisi na 112 a wannan yammaci na Laraba ɗaya ga watan Dhulhijja na shekara ta 1446 wadda yake daidaita 28 ga watan Mayu na shekara ta 2025 miladiya idan ba mance ba muna cikin kitabul janaiz kitabul janaiz littafi ne da ya kunshi hadisai da suke dauke da bayanai kan jana'iza da kuma hukunce-hukuncenta za mu tashi kan hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda shi da babansa
bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma qala بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تكمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تكمروا وجهه وراسه قال المصنف الوقص كسر العنق
وانا حديثي عن سامو دغا عبد الله بن عباس الله جد شيد بابانسا يتي بينما رجل واقف بعرفة الوكتن ايكن حجي na bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsayuwan Arfa kusa da dutsen da ake kiransa Jabalur Rahma to a daidai wannan lokaci wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya kasance yana wannan tsayuwa ta Arfan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wanda suka yi hajji tare da manzon Allah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hajji da mutanen da ba su gaza 100 ba cikin sahabbansa to shi wannan mutumi yana daga cikin waɗanda suka yi hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Ibn Abbas yake bada labari cewar yayin da wannan mutumi yake tsaya a Arfa, tsayuwa Arfa kamar yadda muka sani rukuni ne cikin rukunan aikin haji, ta yadda idan mahajjaci ya rasa tsayuwan Arfa to ya rasa aikin haji, babu wani abu da zai yi ya maye masa gurbin tsayuwa na Arfa din. Dole ne idan mutum yanzu shekarar nan ya tafi aikin haji sai aka yi Arfa har aka kare bai samu ya je ya tsaya Arfa ba, to ba shi da haji, kuma dole sai ya je ya biya bashin wannan hajjin wata shekara, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al-hajju Arafa, shi aikin haji Arfa ne, in an rasa Arfa babu haji. To shi wannan mutumi waqifun bi Arafa, yana tsaya a Arfa, tsayuwa Arfa kenan. Idan an ce tsayuwa Arfa ba wai dole sai kana tsaye bane, kai tsayuwa Arfa ko a kwance kake, kai tsayuwa Arfa. Wasu malamai suka ce ko da bacci kake yi aka shiga da kai cikin Arfa baka farka ba, har aka kare tsayuwar Arfa aka fita da kai kana bacci baka farka ba, to kai tsayuwa Arfa, an shiga da kai kana bacci, watakin ko larura ta rashin lafiya. Aka kare tsayuwa Arfa aka fita da kai kana bacci, to kai tsayuwan Arfa. To wannan mutumi ya kasance yana tsaye a Arfa, dama Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yayi tsayuwa Arfa ya zauna ne akan dabbarsa, to sai zama galibin sahabban da suke tare da shi kowa na kan dabbarsa, ana wannan tsayuwa na Arfa, ana ta'addu'a, ana ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala. To shi wannan mutumi yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana cikin wanda suke kewaye da manzon Allah akan dabbarsa kamar yadda manzon Allah yake kan dabbarsa. Idh waqa'a an rahilati, kawai sai fado daga kan dabbarsa. Wani dalili yasa ya fado ba ambata ba? Gajiya yayi, a gengedi ne ya ɗebe shi ya subuto ya fado, duk ba ambata ba. An dai bayyana, Ibn Abbas ya bayyana cewar a yayin da wannan mutumi ya kasance yana tsaye a Arfa kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya fado daga kan dabbarsa. Fa waqasathu, wannan dabba ta sa sai ta karya masa wuyansa, kenan da ya fado daga kanta sai ta taka shi, da ta taka shi kuma sai ta karya masa wuyansa, shine ma'anar fa waqasathu, sai ta karya masa wuyansa. Aw qala fa awqasathu, wanda yayi riwayar daga Ibn Abbas ya samu kokonto, imma ko Ibn Abbas yayi amfani da lafazin fa waqasathu ko kuma yayi amfani da lafazin fa awqasathu wajen bada labari kan yadda hatsarin wannan mutumi ya faru a Arfa, amma duka ma'anonin kalmomin ɗaya ne. Fa waqasathu, sai ta karya masa wuya, fa awqasathu, sai ta karya masa wuya, kalmomin ma'anarsu ɗaya, duk da dai a lafazi sun ɗan bambanta, wannan fa waqasathu, wannan kuma fa awqasathu, amma suna ɗauke da saƙo guda, kuma ma'ana guda suke ɗauke da shi, saƙo guda suke isarwa. Saƙon da suke isarwa shine wannan mutumi da yake tsaye a Arfa yana aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya fado daga kan dabbarsa sai ta karya masa wuya. Ta yaya ta karya masa wuya? Ta hanyar taka shi. To tana karya masa wuya, da yayi wata ba sai ya mutu, ya ce gagarin ku. Kenan ko minti ɗaya bai ƙara ba bayan wannan dabba ta taka masa wuya. Dan akwai riwayar da ta zo da wani lafazi ba fa awqasathum ba, amma abin da take kunshe da shi, bayanin da take kunshe da shi wannan riwayar shine nan take sai ta kashe shi, da ya fado daga kan dabbarsa nan take ta kashe shi. Kaga anan kuma sai ta karya masa wuya, tana karya masa wuya, kuma sai ya ce gagarin ku, sai ya cika. To kaga yanzu dole za a masa wanka a yi da na'izarta. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to lokacin da wannan mutumi ya fado daga kan dabbarsa ta taka shi ta karya masa wuya nan take ya cika, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umurni wa sahabbansa wanda za su fitirta wannan bawa a yayin da za a yi jana'izarsa. Manzon Allah ya ce musu igsiluhu bima'in wa sidr, in kun zo wankansa wanke shi da ruwa daga ba ruwa, kamar yadda bayani ya gabata a hadisin da ya gabaci wannan hadisi, hadisin Ummu Atiya da ta yi bayani cewar suna wanke ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taro, annabi ya ce wanke ta da ruwa daga ba ruwa. Kaga wannan gaba ruwan dai annabi yana karfafa amfani da shi a duk lokacin da aka zo wanke mamaci. Jana ana so in za a wanke mamaci a amfani da gaba ruwa ko kuma sabulu, ba a so a wanke shi ba amfani da wannan din ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce igsiluhu bima'in wa sidr, ku wanke shi da ruwa daga ba ruwa. Wa kaffiluhu fi thawbayhi, sannan bayan kun gama wanke shi kun kunta shi masa likkafani, ku masa likkafani da tufafinsa guda biyu. Waɗanne ne tufafinsa guda biyu? Ihraminsa, tunda wanda yake aikin hajji ai mayafai guda biyu yake sawa, yana ɗaura ɗaya a kunkuminsa ɗaya kuma ya yafa a kafatarsa. To haka shi ma wannan mutumi cikin sahabban manzon Allah da ya fado daga kan dabbarsa ta taka shi ta karya masa wuya, yana sanye da mayafai guda biyu, ɗaya a ɗaura a kunkuminsa ɗaya kuma a yafi a kafatarsa. To shi ne manzon Allah ya ce wannan tufafin nasa da ya sa na aikin hajji, ihrami ɗin kenan, in an tashi masa likafani a masa da wannan, ba sai an nemo wani sabon likafani ba. Yanzu kenan likafaninsa, ihraminsa shi ne likafaninsa, shi ne ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kaffiluhu fi thawbayhi, ku masa likafani cikin tufafinsa na aikin hajji, cikin tufafinsa da yake aikin hajji da shi, shi ne ihrami. A nan gurin annabi ya musu umarni guda biyu. Umarni na farko, in sun tashi wanke shi su wanke shi da gaba ruwa. Umarni na biyu, in sun tashi yi masa likafani su masa likafani da sutirarsa da ya sa ta ihrami, su ne mayafan nan guda biyu. To bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu waɗannan umarni guda biyu, to kuma ya yi musu hani guda biyu dangane da yadda za a yi fitirta wannan mutumi. Ya musu umarni biyu, ya musu hani biyu. Umarni guda biyu, su wanke shi da ruwa daga ba ruwa, wannan umarnin farko kenan. Umarni na biyu, su yi masa sutura cikin suturarsa, wacce ce suturarsa mayafan nan guda biyu da ya sa na ihrami a lokacin da ya niyyar aikin hajji. To sai bayan nan annabi ya musu hani guda biyu, ya ce wala tuhannituhu, kar ku sa masa turare. Wannan shi ne ya bambanta mamaci na gamagari, in na ce gamagari wanda ba cikin aikin hajji yake ba, kowane irin mamaci, da kuma wanda yake cikin aikin hajji. Akwai bambanci a lokacin da aka zo wankansu. Shi wanda ba cikin aikin hajji yake ba, ba cikin ihrami yake ba, umurin da annabi ya bayar in an tashi a ruwan ƙarshe a sa turare, shi kuma wannan annabi ya hana a sa turare. Ya ce wala tuhannituhu, kar ku sa masa turare, kenan kar ku sa jikin likafani, kar ku sa a gangan jikinsa, kar ku sa a ruwan da za ku masa wanka. Wannan shi ne hani na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Me yasa annabi ya hana a sa turare a wajen wanke wannan mutumi da yake cikin ihraminsa? Saboda wanda ya shiga ihrami an hana shi ya shafa turare. Bayan ka shiga ihrami, yana daga cikin mahduratul ihram, abubuwan da aka tsawatarwa mahajjaci da ya shiga cikin ihrami ya aikata, shi ne turare. An hana ya sa turare. To tunda an hana ya sa turare, wannan kuma ya mutu yana cikin ihrami, to har yanzu fa yana hukuncin mai aikin hajji. Kaga wannan shi yayi kyakkyawan cikawa. Wannan yayi kyakkyawan cikawa tunda a har bayan mutuwar tasa ana masa hukunci irin na mahajjaci ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a sa masa sirare ani na biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayya ce wala tukhammiru ra'sa sannan in kun tashi masa sitira in kun tashi sanya masa likafani kar ku rufe kansa mun san mamaci in an zo ana rufe ko ina a jikinsa za a rufe tun daga kansa har kafa shi yasa Mus'ab bin Umair lokacin da ya rasu a Madina da aka zo masa likafani ba shi da komai sai mayafinsa kwaya daya mayafin kuma ba zai isa ya rufe shi gaba daya daga kai har kafa ba to sai aka ja mayafin in an rufe kai sai kafa ya bude in an ja an rufe kafa sai kai ya bude sai aka bada umurni annabi ya bada umurni cewa a ja mayafin a rufe kansa aka ja aka rufe kansa aka nemo ciyawa aka rufe kafafun ta kenan mamaci ga magari wanda ba cikin aikin hajji yake ba in an tashi masa likafani duka jikinsa ake rufe daga kai har kafa amma wanda ke cikin aikin hajji ba a rufe kansa mahajjacin da ya mutu yana cikin ihrami na aikin hajji ko kuma ihrami na umra idan an tashi masa sutura ba a rufe kansa haka ake kai shi a burne shi domin wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas yace wala tukhammiru ra'sa kar ku lullube masa kansa saboda Aisha har yanzu bai gushe ba yana cikin ihrami shi kuma mai ihrami an hana shi ya rufe kai yana daga cikin abubuwan da aka tsawatarwa mai ihrami yayi shine kar ya rufe kansa hatta hula wannan an hana mai ihrami ya sa zai shiga niyyar aikin hajji yayin da ya bude kansa ba zai sa hula ba sannan ba zai ja mayafi ya rufe kansa ba to shi yasa shi ma wannan da ya rasu tunda yana cikin ihrami ne na aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a lullube masa kansa to annabi saboda hikima irin tasa da kuma iya karantarwarsa bayan ya hana su lullube masa kan ai ka san ko shakka babu za su hanu daga hannun manzon Allah domin ba sa saba umurninsa haninsa kuma ba sa aikatawa to duk da annabi ya san cewa idan ya hane su za su hanu ba za su yi taurin kai ba amma duk da haka sai da ya bayyana musu hikimar da ta sa ya hana su rufe masa kansa saboda iya karantarwa na manzon Allah domin idan ka bada umurni ko ka bada hani ka fito da dalilin da yasa kai hanin abun zai fi zama a cikin zuciya za ta ƙara samun nitsuwa cikakkiya 100%. Ya fi akan kawai kai hani kai shuru ka ce kar ayi kaza kai shuru amma in ka ce kar ayi kaza saboda dalili kaza da kaza to mutane za su fi gamsuwa sosai to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda hikima irin tasa da kuma iya karantarwa irin nasa da ya hana su lullube masa kansa sai ya biyo baya da bayani kan hikimar da tasa ya hana su lullube masa kansa yace fa innahu yub'atu yawmal qiyamati mulabbiya saboda lallai fa shi wato wannan mutumi da ya fado kan dabbarsa ta taka shi wuyansa ya kare da aka zo likafani annabi ya ce kar a lullube kansa ranar tashin alkiyama za a tashe shi yana talbiya tunda ya mutu a cikin ihrami kuma ma yana tsaye a arfa fili mai albarka zai tashi yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan a kansa zai tashi ranan gobe kiyama daga kabarinsa yana labbaika allahumma labbaik wannan ya nuna akan abun da mutum ya mutu a kansa ake tashinsa yasa mutum yana taka tsantsan wajen aikata masha a kofa sadi don kar ka je kana aikatawa rai ya halinsa kaga in rai halinsa sai ka tashi da da wannan abun da kake aikata da shi zaka tashi daga kabarin ka wa fi riwaya a cikin wata riwaya amma nan mawallafin bai bayyana wace riwaya bace da ya kamata yayi bayani domin wannan riwaya da ya kawo yace wa fi riwaya wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah wannan riwayar Imam Muslim amma anan da yace wa fi riwaya bai jingina ta ko bai kebe ta da Muslim ba me karatu zai fahimci cewa duka Bukhari da Muslim a wata riwayar sun zo da wannan lafazi cewa wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah wannan yana daga cikin abubuwan da aka yi mulahazawa mawallafin wannan littafi a wannan littafi nasa na Umdatul Ahkam tunda bisa sharadi da ya sanya wajen tattaro hadisai na wannan littafi shine zai tattaro hadisan da Bukhari da Muslim suka fidda su cikin sahihansu kenan yanzu in an samu sabanin haka zai bayani a baya idan riwaya Muslim ce Muslim ne yake banta da zuwa da lafazi kaza da kaza yana cewa wa fi wa zada Muslim amma anan sai ya ce wa fi riwaya cewa da yi wa fi riwaya abinda za a fahimta shine cikin Bukhari ya zo kuma cikin Muslim ya zo to sai suka ce da ba haka ya kamata yayi ba da ba da wannan lafazin ya kamata amfani ba da sai ya ce wa fi Muslim ko wa fi riwayati Muslim wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu kar ku lullube fiskarsa haka nan kar ku lullube kansa kenan ƙara fito da wancan riwayar ta sama ce da annabi ya ce wala tukhammiru ra'sa a riwayar Imam Muslim wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu kar ku lullube fiskarsa kuma kar ku lullube kansa me dalili annabi ya bayyana dalilin a sama fa innahu yub'athu yawmal qiyamati muladdiya saboda shi za a tashe shi ranar tashin alkiyama yana talbiya wannan hadisi da muka karanta yana dauke da darussa da fa'idodi da za mu fita da su karkashin hadisi din abu na farko da za mu fahimta daga wannan hadisi duk wanda ya mutu yana cikin ihrami to hukuncen ihrami ba za su gushe ba suna tare da shi ai yana daga cikin hukuncen na ihrami mai ihrami ba zai sa turare ba to shi ma tunda ya mutu yana cikin ihrami annabi ya hana in an zo wankansa ai amfani da turare saboda duk wanda ya mutu cikin ihrami hukuncen ihrami ba za su gushe ba suna tare da shi wannan na farko kenan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana in an zo masa likafani a lullube masa kai domin mai ihrami an hana shi ya rufe kansa kaga wannan ya nuna wanda ya mutu cikin ihramin sa hukuncen ihrami suna nan a kansa abu na biyu da zamu fahimta daga wannan hadisi shine lallai duk wanda ya mutu cikin ihramin sa wajibi ne a wanke shi a masa wanka a masa likafani sabanin wanda ya mutu a fagen daga su kuma hukuncin su suma daban ya bambanta da wannan amma wanda ya mutu cikin ihrami wanke shi wajibi ne kamar yadda za a wanke sauran mutane wanda ba sa cikin ihrami fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci cewar ya halatta in an tashi yin likafani a yi da guda biyu ko da ba su kai uku ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a nan gurin ya ce wa kaftinuhu fi thawbayhi kuma salikafani cikin tufafinsa guda biyu tufafinsa guda biyu kuma mayafai ne guda biyu wanda mahajjaci yake sawa a lokacin da ya zo shiga aikin hajji ya zo shi ya yi harama shiga aikin hajji da wanda yake ɗaurawa a kunkuminsa da wanda yake yafawa a kafadarsa to annabi sai ya ce a masa amfani da waɗannan su biyu wajen yi masa likafani da nan yake nuna in an yi likafani da mayafai ko yadi biyu ya yi likafani ya yi ba dole sai an samu uku din ba amma mu sani yi da ukun shi ne ya fi saboda manzon Allah an masa likafani da guda uku kamar yadda muka karanta a baya to amma inda zai kasa uku din ayi da guda biyu wannan babu laifi yayi fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi zamu fahimci cewa akan abin da mutun ya rayu akan sa galibi yake mutuwa sautari da dama in mutun ya rayu akan alkhairi ayyuka na da'a hidima wa masallaci hidima wa al'umma to akan sa zaka ga Allah ya taimake shi ya mutu idan mutun ya rayu akan fasadi da barna a ban kasa sai kaga akai yake mutuwa shi yasa mutun yayi kokari ya kauracewa barna da sabon ubangiji ya lazumci da'a wa Allah saboda ya mutu akan sa kamar yadda muka gani daga wannan hadisi mutumin nan yana cikin yanayi na aikin haji kuma Allah ya dauki rayuwarsa to shine malamai suka ce wannan ishara ce da take nuna cewar sautari da dama akan abin da mutun ya rayu akan sa Allah ke daukar rayuwarsa to sai zama in ya rayu akan ayyukan alkhairi karshen sa sai yayi kyau in ya rayu akan ayyukan barna karshen sa sai yayi muni kaga wannan babban asara ce haka nan duk wanda ya mutu kan abu akan abun ake tada shi ka mutu kana aikata kaza to wannan kazan da ka mutu kana aikatawa da shi za a tashe ka daga kabarin ka mutun ya mutu yana sallah sai a tashe shi daga kabarin sa yana sallah ya mutu yana karatun qur'ani sai a tashe shi daga kabarin sa yana karatun qur'ani wani kuma ya mutu yana zambo sai a tashe shi daga kabarin sa yana zambo kaga rayuwa ta yi muni ya mutu yana kallon kwallo sai a tashe shi daga kabarin sa yana kallon kwallo kaga rayuwa ta yi muni ba ta yi kyau ba saboda haka abin da ba zai amfane ka a duniyar ka da lahirar ka ba ka kaurace masa wannan yana cikin jarrabawan da aka jarrabe matasa da su a yau kallon kwallo sai ka ga salloli da yawa sun wuce shi yana kallon kwallo karka je kana kallon kwallo Allah ya dauki rayuwarka Allah ya daura rayuwarka a kallon kwallo kuma baka yi sallar azhar ba baka yi la'asar ba ga magariba ta sako kai ga rai kuma yayi halin sa kaga rayuwa ta yi muni fa'ida ta kusa da karshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta wanda ya mutu yana cikin ihrami ba dole bane sai an ƙarasa masa sauran ayyukan hajjinsa yanzu mutumin nan ya mutu yana tsayuwa arfa kaga ai aikin hajji bai kammalu ba bayan an ƙare tsayuwa arfa ai akwai kwana a Muzdalifa wannan yana cikin wajiban aikin haji idan aka wayi gari ranar sallar layya 10 ga watan Zulhijja kenan nan ne ake manya-manyan ayyukan shine yawmal hajjul akbar ranar haji mafi girma saboda manya-manyan rukunan aikin haji sun taru a ranar 10 ga wata kaga ga nan jifa da bawa zai je yayi mai aikin haji majjaci zai je yayi jifa gaisuwan mina da safe kenan in ya taho daga Muzdalifa kaga wannan na cikin wajiban aikin haji bayan ya kwana a Muzdalifa sa'an nan bayan jifa zai yanka dabbarsa ta hadaya shi ma yana cikin wajiban aikin haji ga wanda ke da ikon yin hadaya kaga biyu kenan na uku zai afke kansa ko yayi saisaye ko yayi talkwabo talkwabo kuma yafi falala saboda annabi yayi addu'a har sau uku wa masu talkwabo yace rahimallahu almuhallikin Allah ya rahama wa masu talkwabo sabban sa suka ce wal muqassirina ya rasulullah da masu saisaye annabi ya sake cewa rahimallahu almuhallikin Allah kai ku haji da ni ma gaba ta haji yana da dadi dan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya yi rahama wa masu talkwabo suka ce da masu saisaye ya rasulullah annabi bai waiwaya zuwa ga maganar su ba ya sake ce Allah ya rahama wa masu talkwabo suka ce da masu saisaye annabi ya ce da masu saisaye sai da ya nana ta haso uku wannan ya nuna falalar da talkobo take dauke da shi ya ninka na sai ta yi sau uku shi yasa alqur'ani da Allah ya zo sai da ya ambaci masu talkobo sannan ya ambaci masu sai ta la tadkhulunna almasjid alharama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun lallai tabbat za ku shiga masallacin dakin Ka'aba na Makka insha Allah in Allah ya so aminin kuna cikin aminci muhalliqina ru'usakum kuna masu talkobo kuna aske kanku kuna masu talkobo wa muqassirina kuma kuna masu saitsaye la takhafun kar ku ji tsoro inji Allah subhanahu wata'ala to wannan mutumi kun ga akwai kwanan Muzdalifa akwai jifa akwai yanka akwai aski sannan uwa uba akwai dawafin aikin haji wal yatawafu bil baitil atiq tawafi ni shi ma rukuni ne cikin rukunan haji sannan ga sa'ayi tsakanin Safa da Marwa shi ma rukuni ne cikin rukunan haji duk bai kammala su ba rai kuma ya halin sa annabi bai ce to wani ya karasa masa aikin hajjin sa ba wannan ya nuna kenan wanda ya mutu a tsakiyar aikin hajji shikenan ba bukatar a ce sai wani ya kammala masa sai wani ya cikata masa sai wani ya karasa masa fa'ida ta karshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci yanda annabi ya iya karantarwa ta yadda idan ya ambaci abu sai ya ambaci dalilin da yasa ya ambaci hukunci in umurni yayi zai ambaci dalilin da yasa yayi umurni idan hani yayi zai ambaci dalilin da yasa yayi wannan hani saboda zuciya ta kara samun nutsuwa annabi Ibrahim alayhi salam da yace wa Allah rabbi arini kaifa tuhyi almauta ya ubangiji ka nuna mun mana ya kake rayar da matacce me Allah yace annabi Ibrahim awalam tu'min kin ba kai imani cewar in na kashe mutum ina rayar da shi ba Allah ya tambaye annabinsa Ibrahim yace bala a ba haka bane ubangiji nayi imani amma dalilin da yasa nake so a nuna mun yadda kake rayar da mamaci liyatuma inna qalbi yace walakin liyatuma inna qalbi ina tambaya ne dan zuciyata ta kara samun nutsuwa amma ba wai dan ina shakku ko kokonto bane to kamar yadda su ma sahabban annabi inda zai musu umurni ko shakka babu za su aikata ko ya hana su ko shakka babu za su hanu to amma idan ya gaya musu dalilin umurnin ko dalilin hanin za su kara samun nutsuwa a zuciyarsu kamar yadda anan annabi Ibrahim ya ce yayi imani cewar Allah yana da iko ya rayar da matacce bayan mutuwarsa amma yana so a nuna masa ido da ido ya gani don ya kara samun nutsuwa wannan na cikin hikimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen karantarwarsa wannan ke nuna mana daukakar wannan addini namu wannan shari'a tamu ta musulunci hadisi na gaba na'am a wannan fassara ne ai mun na'am mun fassara cikin bayanan mu ka gane ni bina cewa qala al-musannif al-waqt qawmi to ai yana fassara kalmar ce kalmar kuma a bayanan mu mun fassara ta kaman ba bukatar yanzu mu sake karanta ta mu fassara ka gane ni bina kalma ce yake ga kamar vocabulary haka nan sai ya dauko ta sai ya dan yi fassara ta mu kuma cikin sharhi mun riga mun fassara ta to sai muka ga ba bukatan yanzu mu sake dawowa mu sake bin fassarar ta da yayi shi fassara ai da larabci yayi mu kuma da ma Hausa muke kaga ba bukata sai mun sake bin fassarar sa da yayi da larabci saboda kalmar tana da dan wahala sai ga to ya dan fassara ta nan da dan kara
عن أم عطية الأنصارية قالت نحينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذم علينا
وانا حديثي an samu daga Ummu Atiyya al-Ansariya bayani akan ta ya gabata a hadisin da ya gabaci wanda ya gabaci wannan da take bayani cewa suna wanke ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ummu Atiyya al-Ansariya mutumiyar Madina tana cikin al-Ansar in an ce al-Ansar kamar yadda muka yi bayani su ne wanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bashi gurin zama da bashi mafaka a yayin da mutan Makka kuma suka yi fito na fito da shi suka lashi takobin ganin bayansa anan ne ko mutan Madina suka rungume shi suka taimake shi suka agaza masa sannan sun taimaki sahabbansa wanda suka bar Makka suka bar iyalansu suka bar danginsu suka bar dukiyarsu suka bar kadarorinsu suka bar gidajensu suka taho kwansu da kwarkwatansu suka taho Madina to anan mutan Madina kuma suka rungume su suka agaza musu suka taimake su suka ba su gurin zama suka ba su abin da za su ci suka ba su wasu iyalai sabi sa'annan kuma suka ba su ka abin nan jari na kasuwanci da guraren noma to shi yasa aka kira su da al-ansar in mutum ɗaya ne daga cikin su ana ce masa al-ansari jam'in su al-ansar in mace ce ana cewa al-ansariya kamar yadda aka ga Ummu Atiyya anan Allah da da ita tace nuhina an ittiba'il janaiz an hana mu bin janaza a lokacin da aka yi wanka wa mamaci aka masa sallah aka dauke shi za a tafi da shi makabarta Ummu Atiyya tace an hana su raka gawa an hana su bin gawa zuwa makabarta sai dai kuma tace walam yu'zam alaina ba a karfafa mana ba wannan hanin ba a karfafa mana shi ba kenan hanin ba na haramci bane hani ne na karhanci tunda ba a karfafa musu hanin ba kenan in mace ta raka gawa ta bi gawa ba za a ce ta aikata laifi ba saboda Ummu Atiyya yadda ta fahimci wannan hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba hani bane na haramci kenan ba hani bane mai karfi ba hani bane mai nauyi hani ne wanda yake sako-sako a gwargwadon yadda Ummu Atiyya ta fahimta kenan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama umurni na manzon Allah ko haninsa sukan gane shi da wadda alama cewar umurni ne na wajibi ko ba na wajibi ba hani ne na haramci ko ba na haramci ba wasu alamomi na sa sahabbai su gane me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata raka gawa duk da dai hanin ba na haramci ba ne saboda dalilai guda uku da malamai suka ambata saboda dalilai guda uku da malamai suka ambata dalili na farko akwai cuɗanya idan har aka bar mata su raka gawa makabarta to za a samu cuɗanya tsakanin su da maza abinda ko musulunci baya so cakuɗeɗe niya da maza da mata inda zai wahala a ce ga sahun mata ga sahun maza in wasu sun ware misali za a samu wasu kangararru su shiga a cuɗanya to malamai suka ce wannan da daga cikin hikimomin da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata raka gawa saboda ƙauracewa gujewa cuɗanya tsakanin maza da mata wannan ƴan uwa na nuna mana addinin musulunci bai yadda a samu cuɗanya tsakanin maza da mata ba kenan duk inda za a samu cuɗanya tsakanin maza da mata a manyan makarantu ne ko a guraren ayyuka ko a kasuwanni a sani cewar ya saba wa karantarwa addinin musulunci duk wanda ya yadda da haka din ko duk wacce ta yadda da haka din su sani cewar sun saba wa Allah sun saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba a son cuɗanya tsakanin maza da mata ana so bangaren maza daban a kome ake bangaren mata ma daban amma a takudu wannan ya saba karantarwa addinin musulunci to shi yasa malamai suka ce na daga cikin hikimomin da suka sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata raka gawa saboda guje wa samun cuɗanya da takuduwa tsakanin maza da mata wannan hikima ta farko ce hikima ta biyu sautari da dama idan namiji ya haɗu da mace wajen aikata wani abu sautari da dama namijin yakan fitinu da ita mata to yanzu da ake batun lahira bai kamata fitina ta shigo ba ya kamata a dauki wa'azi dan mutuwa wa'azi ce to maimakon a dauki wa'azi kuma sai zuciya ta ci gaba da kekashewa ai kaga hakan bai yi ba ya kamata a dau izina a dau darasi da mutuwan wani cewar kamar yadda fa wani ya mutu dole mu ma fa da komin daren dadewa muna kan hanya wannan din ya kamata ya zama wa'azi a zuciyar waɗanda suka yi masa wanka suka masa likafani suka masa salla suka dauke shi za su raka shi makabarta dole ya kamata hakan ya zama musu wa'azi cewa ni ma fa yanda aka dauki wannan nan haka ni ma watan wata rana za a dauke ni ko bajima ko badai to kar ya zama gurin da ake kokarin yin wa'azi a zo kuma ana aikata fasadi a zo ana aikata abin da zai ke kasar da zuciya maimakon a wa'azu sai wa'azi ya zama bai amfani ba to wannan hikima ta biyu kenan cikin hikimomi da malamai suka ambata da ta sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mata raka gawa hikima ta uku saboda rauni irin na mace mace tana da rauni na zuciya idan ta gaggawa ga ta a gabanta a shiga makabarta wanda suke cikin nan fa duka mutane ne a dauki gawan nan a sa ta cikin kabari to sai ta shiga cikin tashin hankali ta je ta muna nan mafarkai tana cikin firgici da tashin hankali namiji yanda yake da dakakkiyar zuciya da juriya da shanya abu da dauriya mace batta da wannan mace tana da tsoro zuciyarta ba dakakkiya bace irin ta da namiji yanda ɗan namiji zai iya shanya abubuwa ita ba za ta iya ba to saboda tausaya musu da annabi yake yi kar su shiga halin niƙa su kar su shiga halin fitina na zuciya tana cikin fargaba tana cikin tsoro tana cikin munanan mafarkai to sai aka ce kar su je makabartan kar su raka gawa zuwa makabarta kenan wannan yana nuna bai halatta mata su je makabarta ba baya nunawa ya nuna ko tunda illolin suna nan to amma misali in iya su ne su ya su mata babu maza misali suka ce yau juma'a mu kai ziyara mu na makabarta su yi kwamba su tafi abin su kaga illoli guda biyu an kaurace musu ko su danya da maza da kuma fitina yanzu saura daya idan zama saura daya halatta an gane tambaya ta ya halatta su je makabarta ya halatta malamai suna da maganganu guda biyu dangane da zuwan mata makabarta magana ta farko akan ta malaman saudiya suke shine haramci gace haramun ne mace ta je makabarta sawa'un a raka gawa da ita saboda wannan hadisi na ummu atiya ko kuma kai ziyara makabarta suka ce haramun menene dalilin da suka dogara da shi sun dogara da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'ana Allahu za'iratil qubur Allah madaukakin sarki ya la'anci mata masu ziyartar makabarta kajinasi karara wal muttakhidina 'alaiha almasajida da kuma matan da suke rikan kabari a matsayin gurin sallah masallaci wasuruja su rike kabari a gurin matsayin gurin da za ana sa mata fitina to irin waɗannan mata Allah madaukakin sarki ya la'ance shi. To sun kafa hujja da wannan hadisi wajen cewar haramun ne ga mata su tana zuwa makabarta. Wannan na farko kenan. Na biyu makauli na biyu kuma suka ce ya halatta mace ta je makabarta sai dai kar ta yawaita. Ya zama jifa jifa. Yanzu misali in har mata suna so suna ziyartar makabarta kar ya zama koyaushe. Misali dai bayan wata biyu uku sai su ziyarci makabarta, amma ya zama jiman da'iman duk sati biyu duk wata a kasi haka. In ba jiman da'iman suke ziyartar makabarta ba suka ce ya halatta. Menene dalilin su? Suka kafa hujja da hadisai. Hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa sahabbansa kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum al akhir. A baya da na hana ku ziyartar makabarta, amma yanzu na muku umurni ku ziyarci makabartan saboda ziyartar makabartan na tunatar da ku lahira. Suka ce nan gurin umurni annabi yake, bayan da ya hana yanzu kuma yayi umurni. Shin umurnin zai keɓanta da maza banda mata? Idan an ce ya keɓanta da maza banda mata kenan galibin umurni da yazo cikin alqur'ani banda mata na su azumi su aikin hajji. Ina fata mun gane. Da Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu, alaikum din na ai maza ne, lamirin maza ne. In mata ne za a ce kutiba alaikunna siyamu, ku mata an wajabta muku azumi. Amma aka ce kutiba alaikumus siyamu sai zama mace ta shiga namiji ya shiga. Me yasa aka keɓe maza da ambato? Saboda namiji yana da rinjaye akan mace, kuma sautari da dama mace karkashin namiji take. To saboda haka in an ambace shi za ta shiga ta mai tabata a karkashin sa. To haka nan da annabi ya ce kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha, zai zamanto hanin daga farko da aka yi maza da mata ne, yanzu umurnin da aka yi wa maza da mata ne gaba ɗaya. Sannan ba namiji bane kawai yake son tuna, yake son wa'azuwa da lahira, har mace ma tana bukata. Inda annabi ya ce fa inna hatu dhakirukum al-akhir, saboda ziyartar makabarta na tunatar da ku lahira. Ai ba namiji bane kawai ke so ya zama yana mai tunatuwa zuwa ga lahira, mace ma tana da wannan bukata din. To wannan dalilin su na farko ke. Dalilin su na biyu da suka kafa hujja da shi shine an samu matan sahabbai suna ziyartar makabarta, ba ma matan sahabbai ba, har cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda suke ziyartar makabarta. In mun dauki misali ummuna Aisha Allah ya dade ita, takan ziyarci makabarta ba ko da yaushe ba, jifa jifa. Akwai lokacin da ta fita daga gidanta ta je ta ziyarci makabarta ta dawo. Hadisin Imam al-Hakim ya fidda shi cikin Mustadrak dinsa. Imam al-Zahabi ya masa muwafaka kan ingancin hadisin, bayan shi Hakim din ya inganta shi. Imam al-Baihaqi shi ma fitar cikin sunan dinsa da sanadi wanda yake ingantacce, cewa ummuna Aisha ta tafi makabarta wata rana, Allah ya dade ita. To sai wani tabi'i cikin tabi'an musulunci da ake kiransa Abdullah ibn Abi Mulaika sai ya ganta, sai yake ce mata ya ummul mu'minin min aina aqbalti, ya ke uwar mu'minai yanzu daga ina kike? Ta je makabartan ta dawo, sai suka haɗu da Abdullah ibn Abi Mulaika, sai yake tambayar ta yace daga ina kike ya ke uwar mu'minai? Sai ta ce daga kabarin ɗan uwana Abdurrahman, na je na ziyarce shi. Abdurrahman ya rasu shekara ta 50 da wani abu bayan hijira. To shi ne da aka ga Aisha ta dawo, ake tambayar ta daga ina take, ta ce ta je ziyartar kabarin ɗan uwanta Abdurrahman. uwa ɗaya uba ɗaya suke da Abdulrahman to sai shi Abdullah ibn Abi Mulaika yace shin annabi bai hana ziyartar makabarta ba kuma gashi ke kina ziyarta tace na'am tace haka ne annabi ya hana amma kuma daga baya yayi umurni a ziyarci makabarta shi yasa ita ma yanzu ta je ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdulrahman to wannan batu na ummuna Aisha na nuna halartin ziyartar mata ga makabarta sai dai kamar yadda muka yi bayani ba a so su yawaita ziyara saboda hadisin annabi da yace la'anallahu zawwaratil qubur Allah ya la'anci mata masu yawaita ziyartar makabarta to yanzu mun ji dalilan wannan kauli ko to kauli na farko fa wani martani suka mayar wa kauli na farko dalilin da suka dogara da shi kauli na farko dalilin su shine la'anallahu za'iratil qubur Allah ya la'anci mata masu ziyartar makabarta to masu kauli na biyu ana fahimtar bayani sai suka ce wancan hadisi na la'anallahu za'iratil qubur bai inganta ba hadisi ne mai rauni wanda ya inganta shine la'anallahu zawwaratil qubur akwai bambanci tsakanin lafazin za'irat da zawwarat in an ce za'irat mata masu ziyartar makabarta kaga wannan normal ziyara in an ce zawwarat mata masu yawaita ziyartar makabarta siga ce ta mubalaga wacce take kaiwa makwara suka ce to wannan lafazi na zawwarat ya inganta amma wancan lafazi na za'irat bai inganta ba za'irat masu ziyartar makabarta mata masu ziyartar makabarta zawwarat mata masu yawaita ziyartar makabarta to wannan lafazi ya inganta kenan ya halatta tunda wancan hadisi da kauli na farko suka dogara da shi bai inganta ba kaga wannan yake nuna kauli na biyu shi ya fi rinjaye saboda ba a kafa hujja da hadisi wanda yake mai rauni zai zamanto natijar da zamu fita da ita ta ƙarshe ita ce ya halatta mata su ziyarci makabarta amma kuma ya haramta gare su su yawaita ziyara ya zama ziyarar tasu ba koyaushe ba jifa-jifa ɗa namiji shi ba matsala koyaushe zai iya ziyartar makabarta jiya ya je yau ya je gobe ya je jibi ya je duk ba matsala amma mace ba a samu gap a samu tazara tsakanin ziyartar ta ga makabarta ta farko da ta biyu misali a ce duk bayan wata uku ko bayan wata biyu mafi karanci saɓanin ɗa namiji to kaga haka zai zama mun tattara na soshin duka mun yi amfani da su sannan ummuna Aisha dalili na ƙarshe da zamu karkare a kansa da ke ƙarfafa rinjaye na ƙauli na biyu da suke cewa ya halatta mata su ziyarci makabarta hadisi ne da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa wanda yake bayyanawa cewar hadisin ke bayyanawa cewar ummuna Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah idan na je makabarta me zan faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mata quli assalamu ala ahli diyari min almu'minin in kin je makabarta ke ce aminti ya tabbata gama abotan gidan nan na muminai ma abotan gidan nan na muminai wannan dalili ne da ke nuna cewar ya halatta mata ta ziyarci makabarta saboda da bai halatta ba annabi zai ce mata to ai kai kan ma bai halatta ki ziyarci makabarta ba me zai saki na tambaya kan addu'ar da zaki in kin je makabarta sannan dalili na ƙarshe da zamu karkare a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya zo makabarta sai ga wata mata jikin wani kabari tana ta rabda kuka kamar ranta zai fita yace baiwa Allah ittaqillaha wasbiri baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki yi hakuri da wannan kuka da kike rabza kamar ranki zai fita da ta juyo ta kalle shi sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati, ta ce ka fita a sha'ani na, ka je ka kashe wutar gaban ka, ba ruwanka da ni, saboda musibar da ta same ni kai ba ta same ka ba. Annabi ya kada kansa ya tafi, yana tafi aka ce ke kin san da wa kika yi magana, ta ce a ban sani ba wane ne, aka ce manzon Allah ne, ta ce na shiga uku na lalace. Wa manzon Allah ne ma wannan martani ba shiri ce ta tashi, ta bi shi gida, ta je ba ta samu masu kula da kofa ba, ta shige kai sai ta same shi, ta ce ya Rasulullah ka mun afuwa, wallahi ban san kai ne kake mun magana ba na ma wannan martani. Annabi ya ce mata innama sabru inda sadmatil ula, ai hakuri ana yi ne lokacin da jarrabawa ta buge ka, bugu na farko ake yin hakuri, in kuma ya wuce nan ko mutun ya yi hakuri ba lallai ya samu lada cikakkiya ta hakurin ba, saboda zuciya dama yau da gobe za ta iya sabawa da abin da ya same ta na musiba ya tsufa cikin zuciyar, dole zuciyar za ta yi hakuri, wanda a da kuma ya kamata ta yi hakuri lokacin da ake kan gaci yake kan raɗaɗi. A nan gurin Annabi bai ce mata zuwa makabarta haramun bane, kawai abin da Annabi ya mata nasiha a kai shi ne ta ji tsoron Allah ta yi hakuri. Waɗannan duka ‘yan uwa dalilai ne da ke nuna cewa ya halatta mace ta kai ziyara zuwa ga makabarta, amma ba a so ta yawaita, wallahu ta’ala a’alam. Ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a wannan gabar, kamar lokaci ya cika, abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول أنا كيوا أربع كما يا رجاء تهود هديسة هديسة تنان وزي يا رسول شين إتا هديسة ذا أينكا هديسة ذا أينكا مسا ذا أينكا مسا إتا كما لا دن زي إسوش إن شاء الله تعالى. Wannan du'ayyukan da yayi gabanin ya rasul Allah zai kiyaye masa ladan wannan aiki. Akwai abubuwa guda biyu gabanin mu kare majalisin. Na farko sanarwa ne dube da cewa yau mun shiga ɗaya ga watan Dhulhijja, rana ta yau zai zamanto 8 ga wata, to sai muke ga za mu fara hutunmu daga yau saboda kar mu matsi kwanakin sallah, domin mu samu daman shirye-shiryen sallah da kuma ibadu da azumi da ake ta yi cikin waɗannan kwanaki goma masu daraja masu alfarma. Kenan daga yau mun yi hutu da a wannan majalisi sai Allah maɗaukacin sarki ya kai mu bayan sallar layya, muna cikin lafiya kuma muna cikin rayayyu. Abu na biyu, kamar yadda kowa daga cikinmu ya sani cewar waɗannan kwanaki da muka shiga yau kwanaki ne masu girma ƙwarai a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To alama ce cikin alamu da ke nuna ingancin imanin bawa ya zama duk wani abu da yake da girma gurin Ubangiji shi ma ya zama yana da girma a gurinsa. To yanzu kamar kwanakin nan da muka shiga guda goma nan na farkon Dhulhijja suna da girma gurin Ubangiji. Me ya tabbatar da haka? Dalili na Alkur'ani da kuma hadisi. Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da kwanakin cikin Alkur'ani, ya ce walayalin ashir, da darare waɗanda suke guda goma. Allah ya rantsuwa da alfijir, kuma ya rantsuwa da darare guda goma. Galibin malaman tafsiri suka ce darare guda goma nan su ne kwanaki goma na farkon Dhulhijja. To Allah maɗaukakin sarki baya rantsuwa sai da abin da yake da girma a gurinsa. To tunda ya rantsuwa da waɗannan kwanaki, wannan na nuna mana girman kwanakin gurin Ubangiji. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da girman nasu cikin hadisi da aka samo daga Abdullahi dan Abbas wanda Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa da ashabus sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min ayyamin al'amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayamil ashr cikin kwanakin duniya gaba daya babu kwanakin da aikin alkhairi suka fi soyuwa ayyukan alkhairi suka fi soyuwa gurin Allah subhanahu wataala kamar waɗannan kwanaki da muka shige su yau guda goma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce har jihadi da bawa zai a wasu kwanaki ba goman nan ba darajarsa da ladarsa da kimarsa gurin ubangiji bai kai ayyukan alkhairi da bawa zai cikin kwanaki goman nan ba annabi ya ce walal jihadu fi sabilillah har jihadi ga dai darajar da mai jihadi ya samu amma hatta jihadi da bawa zai fita darajar da zai samu gurin ubangiji bai kai na wanda ya aikata ayyukan alkhairi cikin kwanaki goman nan da muka shige su yau ba to annabi dan ya ƙara nuna mana girman waɗannan kwanaki yace wanda matsayinsa zai kamo matsayin wanda ya aikata alkhairi cikin kwanaki ayyukan alkhairi cikin kwanaki goman nan shine mutumin da ya fita jihadi da shi da dukiyarsa walam yarji min zalika bi shay babu wani abu da ya dawo shi an kashe shi dukiyarsa abokan gaba sun tafi da ita kaga duka biyu ba abun da ya dawo to wannan shine kawai matsayinsa zai kamo matsayin wanda ya aikata ayyuka na alkhairi cikin waɗannan kwanaki goma da muka shiga to wannan duka na nuna mana girman waɗannan kwanaki gurin Ubangiji subhanahu wataala to idan kwanaki sun zama suna da girma a gun Ubangiji bawa ya kamata shi ma su zama suna da girma a gunsa domin hakan shike tabbatar da takawarsa ga Ubangiji ta yadda yake girmama abin da Ubangiji ke girmama hakan shike nuna ingancin imaninsa ta yadda yake girmama abin da Ubangiji ya girmama to menene zai nuna cewa bawa na girmama waɗannan kwanaki guda goma abubuwan da za su nuna guda uku na farko mutum ya ji a jikinsa cewar kwanakin suna da girma kuma yana nanata abin a zuciyarsa duk abin da kake kana tunowa cewa ina cikin kwanaki masu girma gurin Ubangiji kana gurin aikin ka ne kana ji a jikinka cewa kwanakin nan fa da nake ciki suna da girma kana gurin sana'arka ne kana tunowa cewa kwanakin nan da nake ciki suna da girma a gidanka kake kana ji a ranka cewa kwanakin nan da muke ciki fa suna da girma ka kwanta gadon baccinka kana jin wannan a ranka ma'ana kana nana tashi kar ya zama a zuciyarka da wannan kwanakin da wanda ba su ba kawai kana ji normal duka daito wannan alama ce da ke nuna ba su da girma gurinka baka dauke su da kima ba wani ma kwanakin za su shiga bai ma san sun shiga ba bai ma ankara ba saboda ba su da muhimmanci gurinsa to wannan alama ta farko ce da ke nuna kimar waɗannan kwanaki da girman su gurin bawa ta yadda bawa zai na jin abun a ransa yana nanata abun a zuciyarsa yana rayawa yana halartowa cewa fa a cikin kwanaki masu girma nake to a duk lokacin da ka zama haka zaka na kokarin girmama kwanakin to da me mutum zai girmama kwanakin bayan ya girmama su a zuciyarsa ya ji a ransa zai girmama kwanakin ne ta ƙara ayyukan da'a da ya saba yi a baya a da idan kana tashi da daddare kai nafila na minti goma ko sha biyar to yanzu ka ji cewa kana cikin wasu kwanaki masu daraja wadda suke da girma gurin Ubangiji kai ma kamata ka girmama su daga cikin abubuwan da zaka girmama kwanakin da su ayyukan da'a ka ƙara misali da kana minti sha biyar yanzu kana talatin waga wannan alama ce da take nuna ka girmama waɗannan kwanaki wata gintin da kai azuminka na sitta shawwal baka sake yin azumi ba to yi kokari ka danyi daya biyu uku cikin waɗannan kwanaki duka alamomi ne da ke nuna cewa ka girmama waɗannan kwanaki da sai rana ta fito har ta fadi baka karanta ko aya daya ba to yanzu kaji cewa kana cikin kwanaki masu girma karanta ayoyi 50 a wuni karanta 100 saboda me kana cikin kwanaki masu girma kuma ana so ka girmama su daga cikin girmama su ayyukan ta yin ayyukan ta ina fata mun gane da sai kai sati ba kai sadakan naira 10 ba yanzu kaji cewa kana kwanaki masu girma kullum akalla kai sadakan naira 1 cikin kwanakin nan dan me dan suna da girma duka wannan alama ce dake nuna ka girmama waɗannan kwanaki sautari da dama mutane ba ma halatto wannan a zukatun ayyukan da ka saba yi a da na alheri kankaninka su yanzu dan me dan kana cikin kwanaki masu girma gurin ubangiji kai ma kamata ka girmama shi sannan abu na uku da zai nuna cewa bawa ya girmama waɗannan kwanaki yi kokarin ne santan aikin sabo saboda me kwanaki ne masu girma wanda in bawa aikata aikin sabo za a kamba masabon za a kamba mashi ya ƙara girma ba wai za a ninka ba a'a za a kamba mashi to saboda haka yi taka tsantsan wajen aikata ayyukan sabo kenan wannan yana nuna wanda zai yi sabo a wannan kwanaki da dai da sauran kwanaki kenan kwanakin ba su da girma a gurin sa amma matukar suna da girma a gurin ka za ka yi taka tsantsan wajen aikata aikin sa magabata hatta hadisi mai rauni a cikin irin waɗannan kwanaki ba su hakaito shi saboda girman kwanakin a gurin su Abu Zur'atar Razi ɗaya daga cikin ɗalibansa ya nemi ya karanta masa hadisin Abu Hala wanda yake da alaka da hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina sai yace hadisin akwai ta cewa yace to ka karanta mun mana yace kai hakuri zan karanta ma sai ni yanzu nake so ka karanta mun yace hadisin akwai ta cewa akan sa nace maka ka bari sai kwanakin nan sun fita zan karanta maka hadisi ne fa mai rauni amma yana taka tsantsan din karanta shi saboda me saboda duk wata magana da za ta fito daga bakin su a cikin kwanakin nan masu girma in ba alheri bane suna gudan wannan magana saboda me saboda yanda suke girmama kwanakin nan to ina ya gamu sai kaga an zauna ana hira tun bayan la'asar har karfe 9 na dare wani har 10 wani ma musu ake na siyasa wani kuma zaka ji chapter gwamna aka buɗe ko kuma shugaban kasa ko senatoci ko abubuwan da ba za su amfane ka ba a rayuwarka ta duniya ko ta lahira yanzu ka bude chapter gwamna kuka yi ta tattaunawa amfanin me zaka fita da shi ko shugaban kasa ko senatoci ko reps ko yan majalisu ko kuma chairman ko amfanin me zaka fita da shi a cikin kwanaki irin wannan masu girma a gurin ubangiji subhanahu wataala to waɗannan alamomi ne ƴan uwa da ke nuna cewa bawa na girmama kwanakin nan da ubangiji subhanahu wataala girmama shi guda goman nan da muka shige su a yau su mu yi kokarin ribata su domin ba mu da garanti ba mu da tabbas za su maimaitu muna raye wai Bahaushe ya ce kowa da sandar hannunsa yake jifa saboda haka sai mu yi amfani da damanmu kafin ta kubce mu yi amfani da rayuwarmu kafin mu rasa mu yi amfani da lafiyarmu kafin mu rasa sai amfani da damanka sai abu na ƙarshe akwai ibadun da an ƙarfafa a yi su a cikin waɗannan kwanaki guda goma na farko yawaita yin azumi in mutum yana da iko ya azumce su daga ranar 1 ga wata har zuwa ran 9 wannan abun so ne in ba shi da iko ya dan samu rabonsa kar a yi ba kai saboda hadisin da aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah ya dade shi da babansa wanda Imam Ahmad ya fidda hadisin cikin musnad dinsa ɗaya daga cikin malaman da suka yi tahqiqin musnad din Ahmad Shakir yace hadisi ne mai kyau Abdullahi dan Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu al'amalu salihu fihinna min hadhihi al'ayyam cikin kwa babu kwanaki na duniya da suka fi girma gurin Allah kamar waɗannan kwanaki da muka shiga sannan aikin alkhairi yafi soyuwa gurin Allah kamar waɗannan kwanaki da muka shiga guda goma annabi a karshen hadisin sai yace tunda an ce aikin alkhairi ai azumi zai shiga ummuna hafsa Allah ya yarda da ita tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance abubuwa guda hudu baya barin su daga ciki tace azumtar kwanaki goma na farkon dhulhijja tace ita tunda take da annabi bata taba gani ya bar azumtan kwanaki goma na farkon dhulhijja injina na hafsa Allah ya yarda da ita kun ga kenan akwai bukatar mu yi kokarin yin azumi gurgurdon iko gurgurdon hali abu na biyu ibada ta biyu yawaita kabbara da hailala da hamdala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan ana so mu yawaita shi ma hadisi ne wanda nayi ishara akan sa dazuka dan wanda aka samu daga Abdullahi dan Umar Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa da sanadi ingantacce annabi yake cewa ma min ayyamin a'zamu inda Allah babu wasu kwanaki da suka fi girma gurin Allah wala ahabbul amalu salihu fihinna kuma ayyukan alkhairi suka fi soyuwa cikin su min hadhihi al-ayyam kaman kwanakin nan goma da muke ciki annabi a karshe sai yace fa aktiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmidi saboda haka a cikin waɗannan kwanakin ku yawaita hailala hailala ita ce la ilaha illallah ku yawaita kabbara Allahu akbar Allahu ku yawaita hamdala alhamdulillah to shine aka samu yanda magabata suke yin hailalar su da kabbaran su da hamdalan su suna yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wallahi la ko kuma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd to galibi idan waɗannan kwanaki goma sun shiga maga waɗanda suke magabata ba abin da ke fitowa daga bakin su da ya wuce kabbara hailala hamdala suna karanta surutu suna karanta tadi galibi zaka ji su a kan kafafun su suna tafe gona za su je kasuwa za su je gurin sana'a za su je gida za su je Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd saboda haka sai mu himmatu a duk inda kake kana gurin aikin ka ne kana gurin sana'ar ka ne kana zaune a gida ne kai ta nanatawa kana kan hanya ce ta tafiya a kan mota a kan mashin a kafa kai ta nanatawa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd dan dacewa da alkhairai da falala da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanadin su a cikin waɗannan kwanaki guda goma da muka shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da duk alkhairan da ya tattara cikin waɗannan kwanaki ya karba daga gare mu ya datar da mu da datarwarsa wannan karatu da muka yi Allah ya karba daga gare mu ya sanya shi cikin kyawawan ayyukan mu Allah ya datar da mu da datarwarsa duk wani mai bukata cikin mu ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda ke da damuwa cikin mu ubangiji ka yaye masa duk wani wanda ke fama da jinya ubangiji ka bashi lafiya ka sanya jinyar sa ta zamanto kafara gare shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه.